الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da haduwa a wannan masallaci na mai girma ma da ke zazzau wanda yake a GRA a birnin Zaria. A wannan yammaci na 28 ga watan Sha'ban 1447, wanda ya daidai da ranar 16 ga watan Februari 2026. Wannan shi ne darasi ne na musamman wanda za a yi a kan azumi, saboda jibi Laraba ko kuma gata Alhamis za a tashi da azumi. Abu na farko, da aka ce as-sawm, abin da ake nufi da shi shi ne kamewa. Wannan shi ne as-sawm, kamewa daga kowanne abu, sunansa as-sawm. Saboda haka shi yasa kwaki sannan na Maryam a suratu Maryam ta ce, inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya, na yi bakancen azumi ko kuma na yi bakancen kamewa, amma tana nufin daga barin magana, haka ba wanda zan yi wa magana. Shi ne inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya. Wajen malaman musulunci, abinda ake nufi da azumi shi ne al-imsaku anil akli wash-shurb wa jami'i al-mufattirat ma aqtiranihi bin-niyya min tulu'i al-fajr ath-thani ila ghurubi ash-shams. Shi ne kamewa daga barin ci da sha, kamewa daga barin ci da sha, da kuma duk wani abu wanda ya iya isa ga makogoro, tun daga hudowar alfijir na biyu har zuwa faduwar rana. A cikin wannan bayanin za mu fahimci abubuwa kamar haka. Na ɗaya, da aka ce kamewa daga barin ci da sha, ya nufin lokacin da mutum yake azumi ba zai ci ba zai sha ba. Sannan kamewa daga wani abu da ake saka a baki, tare da haɗa shi da niyya. Sau da haka dole sai an kama da niyya. In ba a kama da niyya ba, bai zama azumi ba. Ba kamar yadda ya zo a cikin hadisi, duk wanda bai yi niyya azumi ba kafin alfajir, to ba shi da azumi. Saboda haka daga cikin abin da wannan yake nuna shi ne, inda mutum bayan sallar asfa bai tashi ji labarin an ga wata, to sai dai ya kama baki amma bai da azumi. Saboda haka dole sai mutum ya zamanto cewa ya yi niyya kafin hudowa alfajir. Sannan ya ce, min bidayati tulu'i al-fajr ath-thani, tun daga hudowar al-fajr ne, tun daga hudowar الفجر نيجي شو الفجر إني بيوم أكو الفجر أنا بقولك وين دولة سيني عزمي أكل هالشي يقوم وين دولة يصلى العصر أكو وين بيتي كمان دام على ما زوري سكتشوا كم كرم كم وقت يا كرم شنو بيزو أنا سكذا نادي سرحان أنا بلا داك كرم بكي Ajin pada, pasang karam uki. Nam? Aku perlu pakai karam uki mah? Kata Afrika, aku akwai hausar malaman zauri to bar malam ja fa ko ya da tarawa ah sarki ce shi ne ke ce mata ka da ya hausar zauri kamar wuce sarki ce haka da gani shi akwai alfijir na biyu shi kuma shi ne wanda za ka gan shi kamar shi ne wanda hasken su yake daidai sama ina fatan mun gani shi wannan na biyu shi ne yake haramta cin abinci yake halatta sallah shi kuma na farkon wanda yake kamar wutsiyar karam biki shi kuma baya haramta cin abinci kuma baya halatta sallah an fara yin azumi ne a shekara ta biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi azumi ne guda tara a rayuwar shi shi azumi kamar yadda malamai suka faɗa yana tabbata ne ta hanyoyi guda biyu ko dai ya tabbata ta hanyar adalai guda biyu ya ga ce mutum adali shine wanda baya aikata manyan zunubai shi ne wanda baya aikata ƙananan zunubai koyaushe kuma yana barin abin da zai taɓa mutunci shi kan shi ake kira adali don ba a samu adalai biyu ba za ka samu mutane da yawa shi kenan an gani a Sokoto an gani a Kano an gani a Zaria an gani a Maiduguri an gani a Bukar in ka tattara waɗannan su suna matsayin adalai guda biyu akwai hikimomi da yawa waɗanda suka sa Allah maɗaukakin sarki ya sa ya ce a yi azumi hikimar farko wacce ita ce mafi girma ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul baqara shi ne ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ga ku waɗanda kuka yi imani an wajabta muku azumi ne kamar yadda aka wajabta waɗanda suka zo gabaninku la'allakum tattaqun adan wani ba illa saboda ku ji tsoron Allah tsoron Allah azumi yana shigowa ta hanyoyi da dama na ɗaya duk mutumin da yake azumi ayyukansa na alkhairi za su yi yawa saboda na ga duk lallacewa mutum galibi da bai sallar nafila aka samu mutum zai je yayi sallar tarawih ko da raka'a goma ce ko da kuma da sauri ne ai aminci goma a kammala aka samu wani mu ya samu ko da mutum ɗaya ne yana ba shi abinci da azumi za ka samu ayyukan sharrin mutum suna yin ƙaranci kaga mutum ko gane yake da yawa za a ga sai dai da dare wani yana shan taba sigari misali yana shan kara arba'in misali kwali biyu kenan ko kaga idan azumi ya zo kila ya zo koma yana shan kwali ɗaya kara ashirin saboda haka azumi yana takura hanyoyin yawon shaiɗan azumi azumi yana sa mai kuɗi ya tuna wahalar da halakawa suke ciki saboda mutumin da yake da hali an duba ta hanyar azumi ba to babu yadda za a yi ya ji yunwa babu yadda za a yi ya kasa cin abinci amma in azumi ya zo dole zai samu ya ci abinci kuma daga cikin hikimomi da kuma fa'idojin azumi shine azumi zai koya mutum tsari a rayuwar shi kuma misali mutum ya saba kusan ne yake so zai ci abinci amma in azumi ya zo zai takure shi a zaman to ba zai ci abinci koyaushe yake so ba ba zai ci abinci ba sai daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana zai ƙi cin abinci daga hudowar alfijir zuwa faɗuwar rana zai ci abinci ne daga faɗuwar rana kawai zuwa dab da hudowar alfijir daga cikin hikimomin azumi da kuma amfaninsa ga jiki shine azumi yana koya wa mutum barin abin da yake so zuka ga da na ji kishi zan ɗauki ruwan nan in sha kila ma ina da su a mota saboda in na ji kishi kawai ɗauka in sha amma kaga idan azumi ya zo ga ruwan mutum ba zai sha ba so shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce as-sawmu li wa ana ajizi li azumi na wani kuma ni yake sa kaiya da shi yace mutum ya da'u ta'amahu wa sharabahu mutum zai bar abincin shi zai kuma bar abin shansa yana ƙara lafiya saboda yawancin cututtuka da kake gani daga abinci ne da abin sha kamar yadda wani mawaƙin larabawa ya ce fa inna da akthara ma tarahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi yawancin cututtuka da kake gani a duniya to ko daga abinci ne ko daga abin sha shi yasa kaga a baya akwai cututtuka da iyayenmu da yawa ba su san su ba amma yanzu da ya zama ana cin abinci da yawa artificial shi sa matsalolin cututtuka suka yi yawa. Mutumin ƙauye ya ci zo ganin yana buƙatar ƙarin jini ko ƙarin lafiya, abin sha su exotic da su fanta da su maltina da aka ce tana ƙarin jini, duk da wasu sun ce ƙarya ne. Kawai za a ɗauko mai alayyahu ne da wake da zogala ko garama. Ana daga cikin yanzu ɗan shekara 75 a ƙauye aikin da za su, wasu matan ɗan shekara 30 ba a ci shi ba. Dam, ya yi da nisa, saboda ba sa shan a cikin shan abubuwa. So, galibin cututtuka daga abinci ne ko daga abin sha. Ya ta iya yiwa shi da yana cin kayu, shi da abin da yake cikila kullum yana cin soyayyen ƙwai ne. Akwai hikimomi da yawa waɗanda suka sa Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta azumi. Wasu daga cikin malaman sufaye irin su Ghazali suna cewa azumi iri uku ne, akwai saumul umum, akwai saumul khusus, akwai saumul khususul khusus. Saumul umum shi ne azumin da kowa yake, ana shi ne kamewa daga barin ci da sha da jima'i, ana shi ne saumul umum. Saumul khusus shi kuma shi ne mutum ya kubuta ya daina, ita kwata mutum ya daina magana da ba ta da amfani yana azumi. Ana wasu salam ya ce mallam ya da kaunar zuwa al'amal bihi fa laysa lillahi hajatun fi an yad'ama wa sharaba. Kuma wanda bai bar magana wacce take yasasshiya ba, to Allah ba ya da buƙata ya ba abincinsa ko ya ba abincinsa. Ina fatan mun gane. Saumul khususul khusus shi kuma shi ne azumin zuciya, ana ya zama mutum kawai ya shagala da ambaton Allah. Akwai da aka ce Ramadan ya zo su kulla kansu suke ba sa hira da mutane, ba sa wani abu. Azumin watan Ramadan yana da hukunce-hukunce da dama. Daga cikin hukunce-hukuncen azumin watan Ramadan shi ne, na ɗaya, in mutum yana da janaba ya halarta mutum ya ɗau azumi. Kamar yanzu mutum ya tashi da janaba ya halarta a gare shi ya ɗau azumi, ko da ko bai yi wanka ba sai bayan alfajir ya kici. Da cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi shi ne, inda mutum zai tashi zai yi sahur sai ya yi kokarin alfijir ya keto ko bai keto ba, a samu wani yaƙini da yake nuna alfijir ya keto ba. Ya halatta a gani ce ta abinci sai da wanda zai tambaya babu agogo a kusa da shi, ba wata hanya da zai iya ganewa da ya fito jama da ya gane. Ya halatta mutum ya ci abinci kuma ya yi shakka, yana da kyau mu bambance tsakanin shakka da yaƙini da mafi rinjaye. Ya wajen mu bambance tsakanin shakka da yaƙini da mafi rinjaye. Idan aka ce yaƙini tabbas kenan, mafi rinjaye zato kuma in yi rinjaye a zaton ka ci alfijir ya ke cikin ka ci ba ka da azumi. Daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi shi ne in mutum ya zo alwala ba a so ya shaƙa ruwa can kamar da ya zo a hadisi wabalik kalistin shaƙi illa an ta kona sa'ima, ka shaƙa ruwa yadda ya kamata sai dai in kana azumi. Idan kana azumi to ba za ka shaƙa ruwa yadda ya kamata ba, za ka shaƙa ruwa ne sama-sama. Kira daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi shi ne, inda mutum zai zama yana saduwa da matar shi sai ya ji kiran sallah ko ya fahimci alfijir ya keto, in dai yana ji ya sauri ya dutse ya ci gaba ba azumin sai nana, amma in ya ci gaba ko da na sakon ɗaya ne ba shi da azumi. Ɗaya daga cikin hukunce-hukuncen azumi shi ne, idan mutum ya sadu da matar shi da gangan da azumin watan Ramadan to abin da yake kai shi ne ƴan takuranga, in ba zai iya ba ya yi azumi sake, in ba zai iya ba sai ya ciyar da miskini. Yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi shi ne, inda mutum zai manta ya sha ruwa ko ya ci abinci ko azumin sa yana nan. A inda a ce mutum zai manta ya sadu da iyalansa ya manta yana azumi, to shi ma a zance mutum ya inganci azumin sa yana nan. Amma wasu suna ganin da wahala mutum ya manta, amma dai inda zai manta to hukuncin su ɗaya. Yana daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumi shi ne allura, sun ce allura ɗin biyu ce, akwai wacce take da alaƙa da abinci akwai kuma normal allura. To normal allura ana iya yi wa mutum ko da yana azumi. Amma wacce take da alaƙa da abinci, to ita ba za a yi wa mutum ba. In yana azumi, in kuma ya yi, to ba shi da azumi. Wallahi shi ma ƙarar ruwa suna cewa iri biyu ne shi ma. Akwai wanda yake normal ruwa ne ba ya karya azumi. Akwai wanda kuma ana sa wani abu da yake da alaƙa da abinci. To shi ne yake karya azumi. Kuma kuncen azumi, in mutum ya taƙaru amai kuma ya yi aman. To bai da azumi. Kuma idan aman ne ya rinjaye shi kuma yi aman, to ya azumin sai yana nan. Ina fatan muna ganewa. Yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi, wanda mutane suna yawan tambaya, wacce mai ciki da kuma wacce take shayarwa. Inda suka sha azumi a zancen da ya fi inganci rama za su a ciyarwa ba. Sannan kwaliki maɗan taɓa hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mata, saboda mafi yawanci waɗanda suke nan gurin na gidanta ne, wasu ma har da jikoki. Yana daga ciki shi ne idan mace saura minti biyu ko uku sai haila ta zo mata. Saura minti biyu ko uku sai haila ta zo mata, azuminta ya lallace. Amma inda zai zamanto cewa saura minti goma azumi ya ƙare, sai ku ga alamar tasowar hailar, amma hailar ba ta fito ba har zuwa lokacin da ta kammala azuminta, azuminta yana nan. Wannan alamun hailar da ta ji ba shi da tasiri, ko ba zai ɓata mata azumi ba. Yana daga cikin hukunce-hukunce waɗanda suke da alaƙa da azumi. Da kuma hukunce-hukuncen azumi shi ne idan mutum ya zo shan ruwa sai ya yi kokonto rana ta faɗi ko ba ta faɗi ba zai sha ba. Ko ga alfijir zai iya sha saboda asali shi ne dare ake ciki, amma a nan ba zai sha ba saboda asali shi ne ana rana ne. Shi ne sa ba zai sha ba a nan. Ina daga cikin hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da azumin watan Ramadan shi ne ana so mutum idan rana ta kusa faɗuwa mutum ya dage da addu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa isa'ini farhatan. Ni azumi yana da farin ciki guda biyu. Yana da farin ciki lokacin da ya sha ruwa. Yana da kuma wani farin ciki lokacin da ya haɗu da Ubangiji. Sau da haka yana da kyau mutum ya dage wajen yin addu'a. Allah yana amsar addu'a mai azumi. A cikin abubuwan da suke da alaƙa da azumi shi ne sallar tarawih. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Duk wanda ya yi tsayuwar ramadan yana mai imani da Allah yana kuma mai neman lada, Allah subhanahu wa ta'ala zai gafarta masa zunubansa. A wani hadisi an samu ramadan raka'a nawa ake bukata mutum ya yi a sallar tarawih? A can baya magabata ba su tattauna wannan matsalar da yawa ba, cewa raka'a nawa ne dole ka tsaya a haka. Amma mutaakhirun waɗanda suka zo daga baya sun tattauna game da raka'o'i. Na bayan nan wasu da yawa, wasu daga cikin su irin su Albani suna cewa bai halatta kai sama da raka'a 11 ba. Kun raka'o'in da za ka yi to ba za ka wuce raka'a 11 ba. Haka su ce ba. Cewa duk raka'o'in ka kar ka wuce raka'a 11. Saboda hadisin da Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karawa a Ramadan ko wani Ramadan akan raka'o'i 11. Sai dai a wani ayi hannu malamai da yawa suna ganin ba dole bane tsayawa a raka'a 11. Ba ma sunna bane. Ko dai suna ganin bid'a ne ma yin sama da raka'a 11. Alamai sun yi bayani cewa akwai hadisin Abdullahi ɗan Abbas da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ya yi raka'a 13 a ɗakin Maimuna. Sannan bayan nan akwai hadisin da muke da shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul layli matna matna. Sallar dare raka'a 2, in ka raka'a 2 kai sallama, ka ƙara yin wata raka'a 2 kai sallama, ka ƙara yin wata raka'a 2 kai sallama, da ce idan ɗayanku ya ji tsoron kar ya rasa asuba. To sai ya yi wuce ne. Kaga da ya ce biyu ba iyaka. Wani akwai hadisi kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallah wani abu ne mai kyau, wani abu ne na alkhairi. As-salatu khairu mawdu'. Saboda haka kowa ya yi abin da zai iya, wani ya yi yawa, wani ya yi kaɗan. Sannan abu na uku shi ne duk wanda ya ce dole sai an yi raka'a 11 to ya wajaba kuma ya ce a yi ta irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kuma kusan ba wanda zai iya. gudanar fasalin haraka ayyukan yi shi ne izu goma. Ita ba tsaya da Abdullahi ɗan Mas'ud a raka a farko ya bakara ya yi lissa'i ya Ali Imran. Kaga izu goma da rabi. Izu goma da rabi in dai za ka yi karatu. Duk ya sauranka. Inde ba za ka haɗe wasu ayin ba malam takwar an mutum ya hawa biyu da rabi ko? Don duk ya sauran mutum a tilawa in dai zai yi ta biyu ko da ba da dai shi. To shi ne kowanne izu ya karanta shi a minti 15 ko? Haka ne ko? To ka ga in kowanne izu za a yi shi a minti 15 to kana buƙatar awa biyu a wajen minti 40 kafin ka iya yin raka ɗaya. In kuma za ka ɗan yi tajwidi ma ka ɗan ja maddoji ko kaɗan kaɗani to kowane izu ɗaya kana buƙatar minti 20 kaga kana buƙatar awa uku kenan da minti 10 aƙalla kan tauraka amma wanda kuma yake yin haka to magana cewa dole a tsaya a raka'a 10-11 kada a yi ƙari a kan haka wannan gaskiya a shi ne zancen da ya fi inganci kuma yan zambi wanda ya ce dole ce an yaka to ya waje ba kuma ya yayi irin wannan in dai kuma ka za ka iya yin raka'a ɗaya awa biyu a raka'a ɗaya ba to bai kamata ka tsananta wanda ya wuce ba kuma in ka duba tun zamanin Imamu Malik ana yi raka'a 36 a harami tun zamaninsa ibn Rushd al-Hafiz ya rasu shekara ta 195 yanzu kusan shekarunsa da rasuwa shekararsa wajen 850 amma ko a littafinsa ya yi bayani cewa tun zamanin Imamu Malik ana yi raka'a 36 ne a harami kuma har yanzu ma in dai ba an canza a shekaru uku huɗu ba 33 suke yi a lokacin toman ƙarshe 20 tarawih 13 kuma tahajjud kuma ba wanda ya yi inkari kuma a magabata akwai wanda aka rawaito suna yi raka'a dari kullum irin su Imamu Ahmad irin su Abu Hanifa sukan yi raka'o'i 100 kullum saboda haka cewa dole sai ka yi raka'a 11 wannan ba na ci yankakke a kan haka abu na kusa da na ƙarshe na san ba za a rasa tambayoyi ba shi ne itikafi ana so mutum ya shiga itikafi a goman ƙarshe itikafi abin da yake nufi kawai shi ne lazimtar masallaci ka lazimci masallaci ka yi ayyukan alkhairi waɗanda za su kusantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ake kira itikafi idan mutum ya shiga itikafi abin da ake so shi ne kar ya fita sai da wani abu kar ya fita sai da wani dalili na larura amma ba zai je sallar jana'iza ba ba zai je ziyara ba kuma a irin wannan zamanin kamata da ko mutum zai shiga ita kaji kayan shiga da Android. Kawai shiga da wayar da za a iya kiran shi kurin. Ke yin kira shi shi. Yana da kyau kar mutane su zama da gurin itikafi wajen jira ko wajen kasuwanci ko kuma mutane su mayar da itikafi wajen za a dinga tattauna lamuran siyasa kamar yadda mutanen mu da yawa suke Amina da Arfa faɗi da wasu sun siyasa wallahi za ka ce ma ba Amina kake ba ko Arfa wani ɗan siyasa ina ganin shi yana da addini na shiga maka na kira shi muka haɗu da shi a cikin haramin Makka yadda na ji ya fara cin naman wasu abokansa ka ce yana daga cikin sunnan siyasa kamar yadda malam Bello ya fara cewa yadda rukunan musulunci suke guda biyar to su ma rukunan siyasa biyar ne ya ce akwai munafunci akwai ƙarya duk sai ka haɗa su tukunna rukunai biyar ne alama tukur da na ji ya fara zagin wasu ne ne tsoron kawai kar haramun nan ya raguzo mana ina ce mai an jima saboda an ci ana ninka zunubai a gurin na ce mai kira an jima ya ce kake kira ne fa nake na yadda amma kawai ma ya isa haka ma haɗu wani lokaci to nan gurin kamata ya kaje ka wanke zunubai to in ba ko ni ko zunuban ba za su wanku ba to ka tsara wani a gurin muka rabu so shi ma itikafi za a ga wasu hira suke yi sannan duk mutumin da ya zama to zai je itikafi a dinga kama yi nau'ukan abinci iri iri yana da raɗa to shi ma gaskiya da ƙarya itikafi wani abin alkhairi saboda shi ƙa'ida yadda take shi ne in dai za ka ci abinci ka ƙoshi in dai za ka ci abinci ka ƙoshi to ba za ka yi ibada da yawa ba za kuma kai karatu da yawa ba abu na ƙarshe shi ne wanda ba zai shiga itikafi ba ya yi iya ƙoƙarin sa ya ɗaura ɗamara ta ibada a goman ƙarshe goman ƙarshe lokaci ne na neman lada annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka faɗa idan goman ƙarshe ta shigo yana ɗaura ɗamara yana tashin iyalansa yana zage dantse wajen ibada baya wasa haka ya kamata mutum ya zama idan goman ƙarshe ta zo mutum ya yi iya ƙoƙarin sojin ya ga ya yi ibada kada ya wasa ina yawan maimaitawa rayuwar nan ba ta da tabbas kowa ya iya abin da zai iya rayuwar nan tana da wahalar gaske kowa ya iya abin da zai iya wallahi malam ba sai an maka wa'azi yanzu akan mutuwa ba kawai yadda mutane suke tafiya kai ka san duniyar nan ta fara zuwa ƙarshe ko ranar juma'an nan mataimakin shugaban Izala na jihar Katsina shi aka yi juma'a ya yi wa'azi kuma ya mutu da daddare so yana da kyau kowa a cikinmu nan ya yi tunanin ba dole ba ne ya iso wani ramadan yana da matuƙar mahimmanci kowa a cikinmu ya yi tunani. Cewa babu tabbaci. Babu tabbaci a rayuwar yadda za ta zama. Don haka ina ba da shawara kowa ya yi tunanin me ya kamata a Ramadan. Sannan abin da zan ƙara cikasawa da shi, har mutum ya raina sadakar da zai bayar a Ramadan. Har mutum ya raina. Kar ka raina sadakar da za ka bayar a Ramadan. Yan siyar laɓe za su iya sadakar miliyoyi, sai ma ka samu ko da 5,000 kai. Shi ne lata ɓiran na mai al-ma'arufi shay'an. Kada ka raina wani aikin alkhairi da za ka koya yake. Koya aikin alkhairi yake ka ka raina shi. Ko da sadakar 1,000 ne kafin Ramadan ya fita ka yi ƙoƙari. Annabi Allah ya ce duk wanda Ramadan ya zo bai yi abin da za a gafarta mai ba. Jibril ya gaya masa, duk wanda Ramadan ya zo bai yi abin da za a gafarta masa, wato Allah ya ƙara nisanta shi da rahama. Ya ce ka ce amin. Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce amin. So kaga addu'a ce ta manyan bayin Allah. Allah ya ba mu dacewa. Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari. Allah ya sa mu yi Ramadan cikin ƙoshin lafiya ya kuma maimaita mana. Sheikh Malam Tukur. Wanne da wanne? Malam 11 ɗin nan fa babu wani dalili da yankakke a kan shi. Ana Aisha ɗaya ce daga cikin mata a nan suwa salam guda tara. Inda aka samu sha'uku a wani ɗakin, ya nuna cewa labarin da ta bayar na abin da ta gani. Inda a ce sunna ce kauliya, annabi ne ya faɗa ya ce kan wanda ya wuce 11, kaga shi kenan. Amma wannan aikin a nan suwa salam ne, kuma an rawaito saɓanin haka a wani aikin, a wani ɗakin. Kaga ba wani dalili da wani zai ce wai sai ya lazumta ma ka yi 11. Ko kuma wani mutum ne ya yi 11 wata ran ya sha uku. Har sha uku ma ba dole ba ne ka tsaya a shi. Tunda muna da salatun laili masana masana. Misali in ce, Malam Ahmadu ci gaba da yin abin nan biyu, haka gaji. Zai ma'anar wannan. Harshe ce ya ƙare. Shi ne ma'anar salatun laili masana masana. Sallar dare biyu ne. Kaji abin da yake nuna har sai ka gaji ko sai ka iyayenka. Shi ne da ya ce fa iza ka shi a hadukun. Idan ɗayanku ya ji tsoron abin nan kai ya rasa asuba, shi ne ce ya wuce. Abinda za ku iya kawai. Shi ne wancan hadisin shi ke fassara. Kaga da ya ce masina. Idan ɗayanku ya ji tsoron wuceri. Haka ne. Allah ya ba mu dacewa. Akwai mai tutan bayan nan. Ke ci gaba? A ina? a wannan hadisi. Mai shan ruwa ne hadisin yanzu. Mai shan ruwa ne aka ce in ya ɗaga ya ƙarasa. Amma ba za a yi ƙiyasin abinci ba, ko da suke ƙiyasin abinci amma kuskure ne. Saboda ai abinci da ruwa ba layin su ɗaya ba. Hasiru? Gaskiya kuskure ne ni a fahimta ta, saboda ai ya ilimin usul malam Allah idan mutum zai yi kiyasi dole sai abubuwan su zama iri daya. Yanzu da kasuwan mutum zuwa ga abinci daidai take da buƙatun su zuwa ruwa shi ne. Yanzu abinci za ka iya ci sau biyu amma wannan ruwan talatin lita na ake so ka sha. Sai ka sha ruwa sau biyu a rana. Amma za ka iya cin abinci sau biyu a rana sannan ha ilimin lafiya ma an ce mutum zai iya yin kwana uku bai sha ruwa ba sai kuma iya yin kwana bakwai bai ci abinci ba shi ne maximum. Ka ga ba irin su ɗaya ba. So duk wanda ya ɗauki ƙiyasin abinci a kan ruwa tsakani da Allah ya yi kuskure ba ma irin su ɗaya ba. Ko kuma wannan fahimta ce wanda a cikin sauƙi. Yawwa kuma kaga idan ya ci abinci ya buƙaci ya zo ya sha ruwa shi kuma ruwan kansa an ce sai in ya ɗaga ne zai ƙarasa in bai ɗaga ba zai sha ba. Kaga sai sa ƙiyasi ne ke ba ɗin. Allah ya ba mu sa'a. Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari. To ladan ta haka ta ƙarshe. A kan lida iya. In dai ta niyya a farko da niyyar Ramadan ɗin duka shi ne. Allah ya ba mu dacewa. Allah ya sa ni azumi lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.